إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da arzikin halara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun alqur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata a wannan masallaci na tunawa da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama
amin
masallacin da yake nan unguwar kasuwar Kaji cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya majalisinmu karo na 22 kuma sharuwa na 22 a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan lissafin hijira ya kama shekara 1446 da kuma ya zo daidai da 22 ga watan Maris watan uku miladiya shekara 2025 muna karatu a cikin suratu Ibrahima alaihi afdalus salatu wassalam jiya mun yi karatu zuwa aya ta 40 insha Allah ta'ala za mu dauka daga nan zuwa yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu iko gabanin nan akwai takardu kamar yadda aka saba akwai za mu fara takardar kansila kansila wannan anguwa mai albarka ta anguwar Kaji ya turo takarda yana barka da shan ruwa da kuma fatan Allah ta'ala ya karbi wadunmu sannan kuma yana roƙon mu haɗu mu yi addu'a a wannan anguwa Allah ya ƙara mana zaman lafiya ya ce akwai buƙatar a ja hankalin 'yan uwa matasa a kan su ji tsoron Allah su daina tare mutane a kan hanyarsu ta komawa gida daga wajen karatu suna ƙwace musu waya ko abin da ya kama da haka a wannan yanki namu mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin irin waɗannan fata gari mugayen mutane marasa manufa Allah madaukakin sarki ya yi maganinsu ya kawar da mummunan aiki irin nasu ya ba mu aminci da zaman lafiya Allah ya kiyaye Allah ya tsare sannan akwai wani bawan Allah ya aiko naira 10,000 a sanya a cikin asusun marayu kuma ya turo takarda na karanta takardar amma ka yi haƙuri abinda ka bukata a cikin takardar ba bukatar a gaya wa mutane na ga ita ce suke tafiya da wannan takardar ko na karanta bukatar taka kai dai muna roƙa maka Allah madaukakin sarki shiga cikin lamarinka kuma ya kawo maka ƙarshen wannan fitina kuma ka iya bakin ƙoƙarinka wajen ganin cewa ka kiyaye matakan da kake ɗauka ɗin daidai ne ka ci gaba da ɗaukar su don ka ga cewa ka tsallake wannan masifar Allah ta'ala ya tsallakar da kai Allah ya kiyaye wannan yake cewa yana roƙon Allah ya jigan mahaifinsa ya sa aljanna ce makomarsu sannan ya ce ba sa ganin Malam Nura wali a majalisin nan Allah ya sa dai lafiya yana neman addu'a kuma Allah ya bashi mata ta gari to Allah ya ji kan iyayenmu baki daya ya gafarta musu rayuwar cikinsu Allah ta'ala ya kara musu lafiya ya amintar da su daga dukkan abin da zai cutar da su sannan kuma Allah ya maka arzikin mata ta kwarai mata ta gari abokiyar zama sannan dangane da Malam Nura wali kuma Malam Nura wali yana nan insha Allah ta'ala cikin koshin lafiya wani uzuri ne ya kai shi Kano ya dan kwan biyu amma yana nan lafiya kalau ga wani ya turo naira 1,000 a ba kwamitin marayu yana neman a taya shi da addu'a Allah yayi masa damuwarsa. To Allah ta'ala ya yi maka damuwarka da damuwar dukkan musulmi baki daya. Allah shi gaskin lamuran. Yace a baya yana iya yin izo biyar ba littafi. To yanzu kuma sai da littafi. Amma mai fassara rubutun Hausa saboda bai iya da na Arabi ba. Sai wani yace masa babu kyau karatun Qur'ani da fassarar boko. To ya ya kamata yayi? Gashi girma ya fara samun sa. Yace dan ya kai shekara 30 yanzu balle ya koma karatu. Ai hakuri. To dan uwa ai hakuri. Ni kam ina ga dan uwa naga Annabi ma sai da yake shekara 40 ya fara karatu. Kai shekarau. Baka ji ba Hausawa suka ce je mu baya hana ilimi. Turawa suka ce it is not late to learn. Ba a makara a neman ilimi kuma abinda aka gaya ma gaskiya ne. Ba zai yiwu Alkur'ani ka dinga bibiyansa da harufan boko ka iya karanta Alkur'ani yadda ya kamata ba. Translation ko? Ba yiwuwa. Ba za ka bi Alkur'ani da harufan boko a ce wai alhamdulillahi rabbil alamin, wai za a yi maka ne da L da A da L da H, ai H ba za ta ba da H ba. Sannan da R, ra, ai ita ra ɗin tana da hukunce daban-daban in ta larabci ce. Ta ku kuma hukuncinta ɗaya ne. Don haka ba zai yiwu ba. Sannan idan aka ce alhamdulillahi rabbil alamin, al'alamin, kaga A za a sa maka. Kuma ainun ce. Kaga A ba za ta tsaya gurbin ainun ba. Kaga S ba za ta tsaya gurbin sadun ba. Kaga Z ba za ta tsaya maka gurbin zalun ko za'un ba. Kaga K ba za ta tsaya maka gurbin kafun ba. Ba zai yiwu ba. Don haka gaskiya aka gaya maka ba a karanta Alkur'ani da wasu harufa ba da harufan da ya sauka da shi ba. Harufan suna da makharij, mafitarsu suna da sifat, siffofinsu. Sai an ba wa kowane harafi hakkinsa na mafita, sannan sai an ba wa kowane harafi abin da ya cancanta na siffa. Bogdade aka gaya ma, ka je ka yi ƙoƙari ka koya yadda ake karanta Alkur'ani da harufan Larabci. Lallai wannan larura ce, na ba ka shawara. Shekara 30 kuma wani ko aure ma bai ba. Ka gansu nan ma ko? Allah ya taimake ka, Allah ya ma jagora. Yake cewa zai iya bayan sun yi sallar ashiyan, sun yi shafa'i, sun yi wuturi, an yi sallama, ya tashi ya karo raka'a ɗaya, sai cikin dare bayan sun kammala salloli sai ya yi wuturi, za ka iya. Yana nufin zai iya a masallaci a wajen ashiyan, in an zo wuturi ya yi wuturin sai ya ci ko raka'a ɗaya, in ya so idan ya gama sallah da daddare sai ya yi wuturinsa, amsa shi ne za ka iya. Yake cewa an koya mana addu'o'i irin waɗanda sunna ta zo da su, amma ba ma hararuwa ma'anoninsu da Hausa. Shin addu'o'in sun yi haka ko sai mutum ya san menene ma'anar kafin a karɓa? Domin na ji malam yana cewa mutane suna bibiyar addu'o'i ba su san me ake cewa ba. Na gode, kuma ga 2000 a sa su sun marayu. To Allah ya saka da alkhairi. Allah ya biya. Lallai kuskure ne mutum yana addu'a bai san me yake cewa ba. Addu'a iri biyu ce. Akwai addu'a ta yabo wanda kirari ne wa Allah madaukakin sarki, akwai addu'a ta roko. Idan aka ce wannan yabon da kake masa baka san da me kake yabon sa, baka san me kake cewa ba, to me manufar ka a cikin sa? In yabo ne, in addu'a ce ta yabo, kana ta faɗa baka san me kake cewa ba, kuma baka tunanin rashin sanin me kake faɗa zai iya sa ka ɓata yabon? Zai iya sa ka ɓata yabon. Sannan idan addu'a ce ta roƙo, ta bukata, nan ma kana faɗan bukata baka san me kake roƙa ba. Ai kaga addu'a tana bukatar ƙanƙan da kai, tana bukatar tsammani da naci da magiya. To kuma ai sanin abin da kake nema da kwaɗayin abin da kake nema, shi zai sa kai naci, kai magiya, kai fadanci, kai kaza, kai kaza. Amma in baka san me kake nema, baka san me kake faɗa ba, ai kaga meye matsayin addu'arka? To yana da kyau addu'o'in da muke haddacewa na larabci mu yi kokari mu rika sanin ma'anoninsu, don mu san me muke gaya wa Allah, me muke roƙo a wajensa, domin wannan ɗin ya sa mu tadabburin abin da muke roƙa. Ya sa mu yi shauki mu yi kwaɗayin abin da muke nema din. Ba wai kawai ya zama kamar karatun Alƙur'ani. Kun ga karatun Alƙur'ani shi ai tu'ubbidna bi tilawati, an bautatar da mu da karanta shi. Ko baka san me aya take cewa ba, karanta wallada ne, rada ake rubuta maka harufan. Ko baka san me ma'anar abin da ka faɗa ba, za a rubuta maka lada na harufan. Ita kuma addu'a bukatar ka ce a ciki, kaga akwai bukatar ka san me kake faɗa. To kun bukatar ma kana da bukatar ta, ko baka da bukatar ta, ko baka? Wala'alla kana nan kai irin masu ƴan ƙungiyar family planning ɗin nan ne, ya'ya sun ishe ka, ya'yanka tara, kuma ya kaje ka rungumo ta addu'a, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan, kana ta faɗa. Kaga wala'alla kai ba bukatar ka bace, kuma ita kake ta faɗa a maka. Shi yasa za ku ga littattafan addu'a irin su Sittatul Muslim, an fassara su da yaruka daban-daban, saboda akwai bukatar ka san ma'anar addu'a. So ka nemi Sittatul Muslim, ban yi tsammanin akwai wata addu'a da ka haddace wacce ba ta ciki ba, da ka neme shi ko na turancinsa ko na hausansa, wanda za ka iya bibiyar addu'o'in ka san me suke cewa. Shi yasa akwai malumanmu waɗanda za ka san sa littafin, kamar malamina Sheikh Abubakar Muftar Yola, yana karantar da Sittatul Muslim. Duka wa irin wannan ita ce manufar, ne addu'o'in nan a rika sanin me ake nufi da su. Menene hukuncin hujin hanci a musulunci? Hanci a musulunci wanda mata suke yi, babu laifi, ya halatta? Babu laifi a hujin hanci ko kunne? A hanci akwai laifi, hanci akwai laifi. Hujin hanci akwai laifi, domin shi ya taɓa fiska kai tsaye, ya taɓa fiska. Ita kuma fiska ba a mata tsaga, ba a mata huji idan ba da larura ba. Kuma sannan ba a sanya adon mace a kan hancinta ba, amma kunne shi ne abin da ya zo min da farko. Kunne shi yana daga kai, ba yana daga fiska ba ne. Da haka an samu al'adar mata tun da can, har lokacin sahabbai mata suna hujin kunne su saka ɗan kunne. Da haka na kunne shi ya halatta, hanya ce ta ado ga mata, amma na hanci shi zance mai inganci bai halatta ba. Ya halatta a musulunci wani ya kama wa wani gun zama a masallaci, gun sallah ko karatu, kafin mutum ya zo, alhali baya zuwa da wuri. To shi kama wuri a masallaci iri biyu ne, ko dai wannan gurin dama ka zauna a wajen ka tashi, bari ka je ka sake alwala, bari ka je ka karɓo saƙo, bari ka je ka yi wata bukata ka dawo. A cikin hadisin Abu Huraira cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya tashi daga wurin zamansa, idan ya dawo, to shi ya fi cancanta da shi. Da haka wajen naka ne dama, kai ka fara zama,
yanzu uzuri ya tashe ka to in ka dawo kai ka fi cancanta da wajen in wani ya zauna ma za ka je tashin sa haƙin ka wannan na farko kenan na biyu ko kuma ya zama wajen lam yasbiq ahadan ilayhi bai riga yi kowa zuwa wajen ba ba zuwa ya zauna a wajen ba turowa ya ce a sa masa sallayarsa ko a ajiye masa tajiyarsa ko a sa wata alama ko kuma a zauna a kane-kane a wajen a barar raje duk wanda ya zo a hana shi shi sai ya zo wannan kuma ba daidai ba ne ba a wajen ibada haka domin wajen ibada waje ne na rige-rige tunda baka riga ba wani riga ka yafi ka cancanta yafi ka haƙƙi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum magana ce ta rige-rige to ba hali yanzu wuri kamar sahun gaban nan a ce an bar gurbin wani mutum da bai zo ba kuma ba zama ya a wurin ba ga wasu nan sun zo sun zauna a sahu na biyu da na uku da na hudu masallaci ya cika danƙam nan kuma an bar space saboda wani wanda bai zo ba ya shiga haƙƙin bayin Allah ai lada ne a wajen yaya zai hana wasu wannan damar gashi malaman fiqh suna cewa al-isaru fil qurbati makruh kabar wani ya wuce gabanka a neman lada makaruhi ne kana ganin gurbin lada sannan wani ya kane ka ne ya ce shi sam kuma alhalin kai ma kana da haƙƙi kai ma ka cancanta wannan kuskure ne so masu turowa a kama musu wuri wannan ba daidai bane ba eh sai ku zo ku kama da kanku a tambayar ta ita ce idan mutum ya samu tahiyya ranar juma'a ya zai karasa sallarsa zai miƙe ne ya rama biyu ko kuma zai yi hudu ne to duk wanda ranar juma'a ya zo masallaci ya samu limami ya dago daga raka'a ta biyu ma'ana daga ruku'ur raka'a ta biyu ya shiga sallar daga wannan gabar to bai samu sallar juma'a ba idan an idar da sallah zai tashi ne yayi raka'a hudu a maimakon azhar amma inda ya samu liman a ruku'ur raka'a ta biyu to ya samu sallar juma'a manzon Allah sallama sai ya ce fal yudif ilaiha ukhra sai ya kara mata wata raka'ar shikenan ya samu sallar juma'a wanda bai samu raka'a ba ko an yi sujjada biyu da shi ko an yi tahiyya da shi bai samu sallar juma'a ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah duk wanda ya riski raka'a daya daga sallah to ya riski sallah mafhumin sa kenan wanda bai riski ko da raka'a daya ba bai riski sallah ba amma ladan ka na jam'in juma'a in dai wani uzuri ne ya hana ka isowa da wuri da niyyar ka cikakkiya uzuri ya hana ka isowa da wuri to ba za ba wanda zai kore maka ladan ka na juma'a yana wajen Allah in Allah ya ga dama sai dauki ladan ka ya baka innamal a'malu binniyati ko baka samu juma'a ba niyyarka ta zuwa juma'a kuma har ka zo din kuma ba sakaci ba ganganci ba to wannan insha Allah ta'ala ba za a hana maka samun ladan ka na juma'a ba shin ya halatta mai itikafi yana yawan kiran waya kuma yayi chat a ba itikafi yake ba kenan yana dan hutawa a masallaci ne taba kidi taba karatu itikafi tarewa ake wa Allah shi itikafi ku fahimta wato mutum ne tsawon lokacinsa yana cikin hada-hadarsa yana hidimominsa yana shagalinsa dan kasuwa ne ma'aikacin gwamnati ne mai kira ne mai gyara ne mai fatauci ne direba ne yana harkokinsa na neman kuɗi sai 'yan lokuta jifa-jifa ake bautar Allah to shi itikafi mutum yakan ware lokacin itikafi na don ya tare wa Allah gaba ɗaya ya fita daga duk waɗannan harkokin ya zama yanzu a bar shi da Allahsa to wanda ya taro wa Allah shi yasa ake zuwa masallaci ba itikafi a gida ba itikafi sai a masallaci wannan dole duk wanda ya tare a ɗakinsa ya ce zai yi kwana uku yana bauta to ya zama yana bauta ne yana lazumi kenan amma ba mai itikafi ba, itikafi ba ita a masallaci, saboda ka tabbatar da cewa ka taro wa Allah ne. To idan ka zo itikafi za ka takaita kanka ne akan hulɗa da Allah, karatun Alkur'ani, sallah, zikiri, addu'o'i, bacci, ya abun da kake kenan. Wanda zai shagala itikafi ya ɗauki waya ya buga ya yi chatting ya bada saƙo a kawo saƙo, kasuwancinsa bai tsaya ba, harkokinsa ba su tsaya ba, da gulma da mita da komai ana gaya masa, yana juya abubuwa daga yana, to wannan ba itikafi yake ba, zai huta a masallaci ne kawai. Sai ka yanke check alaƙar, ka yanke ta gaba ɗaya. Wannan shi ne tana itikafi, ba a fita, ba a zuwa jana'iza, ba a zuwa gaida marar lafiya, ba a zuwa ziyara wani waje, ba a kai hatta irin wannan majalisin na karatun Alkur'ani, na tafsiri ko na fiqh ko na hadisi da za a kafa a masallaci. Malamai sai da suka yi magana akan shin mai itikafi zai iya tashi daga gurin da yake itikafi ya je ya zauna a majalisin karatu a masallaci? Ko suka ce ba zai ba, ba abin da ya kawo shi kenan ba. In zai ji ya ji daga yadda yake, yana lazumin sa yana saurara, yana lazumin sa yana saurara. In Allah ya masa baiwa ma kaga yana lazumin yana saurara, yana rubutun Qur'ani, yana to za mu takaita haka saboda lokaci ko? Yawwa. Allah madaukakin sarki yace rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'li.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وربنا سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
Jiya karatunmu mun tashi yadda Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake roƙon Allah madaukakin sarki dangane da Allah ya mashi baiwa tsayi da sallah, hakan nan da zuriyarsa, kuma yana roƙon Allah ya karbi addu'ar rabbi ja'alni muqima salati, ya Ubangiji na ka sanya ni mai tsayar da sallah, wa min dhurriyyati haka ka sanya daga zuriyata a samu masu tsayar da sallah. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Ubangijinmu ka karɓi addu'ata. Shi yasa wata qira'a ya zo taqabbal du'a'i, ka karɓi addu'ata. Sai ya ce rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ya rabbana, ya Ubangiji, ya Ubangijinmu, ighfirli, ya Ubangijinmu ka gafarta mini, wa liwalidayya, da iyayena uwa da uba, wa lilmu'minina da sauran mu'minai, yawma yaqumul hisab, ranar da hisabi zai tsaya, ka gafarta mani da ni da iyayena da sauran mummunai, yawma yaqumul hisabu, ranar da hisabi zai tsaya, wato yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, ranar da mutane za su tsaya gaba ga Ubangijin halittu. A wannan addu'a wadda kusan ita ce addu'a ta ƙarshe cikin addu'o'in da Annabi Ibrahim ya yi, wanda Allah madaukakin sarki ya kawo a wannan mahalli, addu'ar Annabi Ibrahim ya roƙi Allah madaukakin sarki ya masa gafara. Rabbana ighfirli, ya Ubangijinmu ka gafarta mini. Annabi Ibrahim mun san matsayinsa a wajen Allah madaukakin sarki. Allah ya ɗaukaki Annabi Ibrahim, Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah madaukakin sarki yace lallai Ibrahim shi kadai gayya ne, shi kadai al'umma ce, mai yi wa Allah biyayya ne, qanitan lillahi, mai yi wa Allah biyayya ne, hanifa, mai tsantsan tauhidi, wanda ya karkace wa duk wani abin da ba Allah ba, ya tsantsance Allah ya kadaita shi. Wa lam yakun minal mushrike, annabi Ibrahim ba mushriki ba ne, bai kuma kasance daga cikin mushrikai ba. Shakiran li an'umi, yana mai godiya wa ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya masa. Ijtabahu, Allah ya zabe shi. Wa hadahu, kuma Allah ya shirye shi. Ila siratin mustaqim, zuwa tafarki wanda yake miƙe. Saboda shiriyar annabi Ibrahim ya zama abun koyi, abun buga misali, sai Allah madaukakin sarki ya ce thumma auhayna ilayka anittabi' millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikeen. Allah ya ce sannan muka yi maka wahayi ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahayin da saƙon anittabi' millata ibrahim, ka bi addinin ibrahim hanifan, mai tauhidi, wa ma kana minal mushrikeen, bai kasance daga mushrikai ba. A wani wuri Allah ta'ala ya ce wa ibrahim alladhi waffa, Ibrahim ya cika wa Allah madaukakin sarki, ya gaskata Allah ya kuma cika masa. Don haka annabi Ibrahim da wannan matsayin nasa, da ɗaukakar da Allah ya bashi a matsayinsa na uban annabawa, ya zama cibiya tsatson annabawan Banu Isra'ila, ƙabila da tafi kowace ƙabila yawan annabawa. Amma annabi Ibrahim matsayinsa a wajen Allah bai ruɗe shi ba, matsayinsa a wajen Allah bai ruɗe shi ba. Idan karama ce, Allah ya nuna karama wa annabi Ibrahim yayin da aka tona, aka haƙa rami, aka iza gumagumai, aka cinna wuta, ƙazamar wuta, aka jefa shi a ciki don a ƙona shi. Allah ta'ala ya ce ƙulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, muka ce ke wuta ki zamo sanyi, kuma sanyin mai aminci, ki zamo sanyi ba zafi ba, kuma sanyin mai aminci ba mai cutarwa ba wa Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan, Allah ya ce suka nufi makirci da annabi Ibrahim, faja'alnahum al-akhsarin, muka sanya su asararru, su suka yi asara. Don haka Allah ya nuna ijazi da gajiyarwa da karamar annabi Ibrahim. Nassun Al-Qur'ani ana karantawa har zuwa ƙarshen duniya, amma wannan bai ruɗa annabi Ibrahim ba, yana cewa rabbana ighfirli, ya Ubangijina ka gafarta. Duk mai karanta Al-Qur'ani ya san cewa annabawan Allah sune wa Allah biyayya, kuma suna neman gafarar Allah idan sun yi tuntuɓe. Lokacin da annabi Musa ya dawo bayan ya bar jama'arsa, al'ummarsa, ya tafi ganawa da Allah tsakakken sarki, ya bar su a hannun annabi Harun, ya dawo ya samu sun bauta wa ɗan maraƙi, ransa ya ɓaci, ya kama gemun annabi Harun da kansa, ya dinga jansa, yana suburbuɗarsa, don me za ka basu shiga shirka, don me za ka basu shiga bautar wani Allah? Shi kuma yana cewa ka yi haƙuri, ba laifina ba ne, kar ka kama da wannan laifin. Bayan annabi Musa ya samu nutsuwa, قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يتي يا أوبنجينا اغفر لي ولأخي كغافر تامني كغافر تأم وانا هارون كيمانا غافر. وأدخلنا في رحمتك كشجد دمو تكير رحمك يا أوبنجي. النبي موسى يتي روكم الله مدوكا تنسلتي يغافر تامسا لشيد النبي هارون. Tare da irin mu'ujiza da Allah ya ba wa annabi Musa ɗin nan, wanda kuka riga kuka sani, wanda Allah ya danka a hannunsa, ya fi ƙarfin Fir'auna da jama'ar Fir'auna da matsafan Fir'auna amma tare da haka annabi Musa bai yi alfahari da matsayinsa a wajen Allah ba, yace ya Ubangiji ka yi dan uwana ka gafarta mana ka dukkan mu. Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam lokacin da yayi kokarin dansa ya tsira, yayi kokarin dansa ya imani bai yi ba, da halaka ta zo yayi kokarin dan ya tsira dan bai tsira ba, a hakan nan bai fasa ba, ya kai wa Allah kuka cewa ɗansa yana cikin iyalansa, don haka a tseratar da ɗansa. Allah ya mashi tokaciya ya ce ɗanka baya cikin iyalanka, domin aikinsa ba na mutanen ƙwarai ba ne, ba irin naka ba ne ba. Allah maɗaukakin sarki sai ya jingina jahilci zuwa ga annabi Nuhu, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, yace karka tambaye ni abin da baka sani ba, yace karka tambaye ni abin da baka sani ba, inni a'iduka, Allah yace ina yi maka wa'azi Nuhu, an takuna min aljahilin, karka zama cikin jahilan bayi, karka rika haka. Annabi Nuhu sai yace qala inni rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm, ya Ubangijina, ina neman tsarinka kar nan gaba in kala tambayarka abin da ban sani ba, ka tsare ni daga irin maimaita irin wannan. Wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin, ya Ubangijina, idan baka gafarta min ka ji kaina ba zan zama cikin asararru, idan baka gafarta min ka ji kaina ba zan zama cikin asararru. In ji annabi Nuhu tare da cewa shi ne farkon manzanni, a manzanni annabi Nuhu shi ne farkon manzanni, kuma shi ma Allah maɗaukakin sarki ya nuna karamarsa, ya nuna mu'jizarsa wadda ake karanta ta a cikin Alƙur'ani. A cikin suratul Nuh Allah maɗaukakin sarki nan ma ya sake cewa annabi Nuhu ya nemi gafarar Allah, ya ce rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mini nam ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا رب اغفر لي يتي يا ubangijina ka gafarta mini waliwalidayya da iyayena ولمن دخل بيتي مؤمنا duk wani wanda ya shiga gidana yana mai imani nan ma yace ya ubangijina ka gafarta mini. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zanubinka da abin da ma baka yi ba nan gaba na zanubi. Nana Aisha radiyallahu anha ta ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dukufa da bauta, yake nacewa da bauta har ya kai ga kafafuwansa sun yi suntun suntun saboda tsayuwar sallah, yake ya ma'aikin Allah me ya kai ka da wannan wahala har haka, batun Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zanubinka da ma abin da baka aikata ba an gafarta maka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace awala akunu abdan shakura, yanzu ba zan zama bawa mai godiya ba, yanzu ba zan zama bawa mai godiya ba. Fahimci haka bayin Allah na ƙwarai suke waɗanda suka san Allah. Na kama na wannan akan gabar annabi Ibrahim ya ce rabbana filli, ya Ubangiji na ka gafarta mini, sai na tuna mana cewa ba shi kaɗai ba ne duk annabawan Allah, ga misalansu nan, sun san Allah mahaliccinsu ne, Ubangijinsu ne, abin bautarsu ne, kuma suna neman gafararsa, tare da cewa annabawan Allah ma'asumai ne, ma'asumai ne ba masu zunubi ba ne, ba su da zunubin amma suna neman gafara, suna neman rahama, suna neman jin ƙai. Don haka daga nan za mu bambanci, duk wani wanda ya kai a wajen Allah to yana tsoron Allah kuma yana neman gafarar Allah, kuma baya tutiya baya alfahari da matsayinsa a wajen Allah. Duk wanda ka ga ya wuce neman gafarar Allah, ya wuce istighfari, duk wanda ka ga ya wuce bauta, duk wanda ka ga ya kai matsayin da in an kama shi ma an wuce, kuma shi ba annabi ba, don ba za ka samu ma annabi haka ba. To ka sani cewa ɗan cirani ne, kuma in ka bi shi sai halakar da kai. Don bayin Allah na ƙwarai sun san waye Allah, ba sa wasa da al'amuran Allah. Wannan ita ce aƙidar annabawa, shi ne addinin annabawa. Duk wanda ya fita daga wannan addinin ya shiga wani abu daban, to ya tafi. Haka ne Allah yake. To ba zai yiwu mutum saboda cikar malintarsa ko cikar walittakarsa, cikar matsayinsa da bautarsa ga Allah maɗaukakin sarki, ko a ce matsayinsa ya kai ya wuce istighfari ba, matsayinsa a ce ya wuce tuba, ya wuce zikiri. Kuma idan kuna jin kistoshin ƴan bid'a, za ku ji hadda masu bin bashi, hadda masu bin bashi, wani ya wuce neman gafara, da shi ya yi har bashi yake nema. A tahul yaqin, yaqini ya zo masa. To akwai bambanci tsakanin addini, addinin annabawa da waɗannan addinan da aka bullo da su ake yaudarar mutane da su, akwai bambanci. To sai kai mamakin masu waɗannan aƙidin yaya suke fahimtar Alƙur'ani. In dai annabin Allah zai ce rabbana ighfirli, in dai annabin Allah zai ce rabbi ighfirli, in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ku nemi gafara Allah, ni ma ina neman gafara Allah, a yi ni sama da sau 70, ni ma ina neman gafara Allah, a yi ni ɗaya sau 100. In dai annabi sallallahu alaihi wasallama bai wuce nemi gafara Allah ba, waye kuma cikin al'ummarsa wanda zai zo a bayan su Abubakar, wanda zai zo a bayan tabi'ai, ya zo a bayan tabi'u tabi'ina, ya zo a bayan malamai magabata, sai bayan shekara 500 ko 700 ko shekara 1000 ko sama da 1000, sannan ya zo ya samu makamin da annabawa ba su samu shi ba. Don Allah mu dai ne wadara kawunan, mu ji tsoron Allah. Kuma da yana cutan mutane ana raba musu shari'a da hakika, kuma lokacin abin da yake faruwa kenan, sai a ce a wannan fa duk wannan bayanin da yake yana magana shari'a, yana magana shari'a, kuma muna magana hakika, muna magana hakika ne, hakika man da taɓewa, ai sai taɓewa. Wannan shine addinin annabawa. Mu bauta wa Allah akan addinin annabawa, amma an gane in dai annabawa haka suke, mu bauta wa Allah akan yadda annabawa suke. Kar mu ji da wani wanda zai bullo daga wani wuri daga baya ya zo ya ce mana ga yadda za mu yi addini, bayan ga wannan Alƙur'ani ya ce mana. Annabi Ibrahim ya ce rabbana ighfirli, ya Ubangijina ka gafarta mani, wa liwalidayya da iyayena. A nan in za ku tuna, Allah ya ba mu labarin cewa mahaifin Annabi Ibrahim mai bauta gumaka ne. Haka Allah ya ambata a cikin Alƙur'ani nassan cewa babansa, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Na lokacin da Ibrahim ya ce da babansa da mutanensa, innani bara'un mimma ta'budun, na barranta daga abin da kuke bautawa. Kaga ce babansa, idh qala ibrahimu li abihi, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Ibrahim ya ce da babansa, ya kai babana, me yasa kake bauta abin da baya ji baya gani, ba zai amfana da kai komai ba. Wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Annabi Ibrahim ya ce da babansa azara, anan kamar aka faɗi hadda suna, atattakhidhu asnaman aliha, yanzu baba gumaka za ka rika a matsayin Allah. Waɗannan wuraren da ire-irensu da Allah maɗaukaki sarki ya nassanta babansa, ba a yadda Allah ya ce babansa, babansa ya ce cewa. Kuma akwai bafa a larabci, ai ko akwai bafa a larabci, amma baba ake cewa. Kuma Allah ba ya kawo sunan baba yana nufin babba don ya rudar ba, domin Allah ya ce yuridullahu liyubayyina lakum, Allah yana son da kansa ya muku bayani. Kuma ce ya faɗi abin da ba za a gane ba. dan haka babu sabani tsakanin malamai shahararren sabani sananne na malamai akan cewa wannan mutumin da Annabi Ibrahim ya kugurmaya da shi ba baban sa bane ba san wani sabani akan wannan baban sa to amma da ya kore shi in ba ku manta ba a suratul maryam Allah ya ba mu labari da ya kore shi sai ya ce sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara ubangijina to sai ya cika wannan alkawari domin shi mai cika alkawari ne Allah ma da kansa yace wa ibrahim alladhi waffa mai cika alkawari ne anan kuma sai gashi yana cika alkawari rabbana ghfirli wa liwalidayya ya ubangijina ka gafarta mini ka gafarta wa iyayena to anan iskali shine yaya annabi ibrahim ya san babansa mai bautar gunki ne zai nema masa gafara Allah shi take amsa da ta fito a cikin karatun mu a wani majalisi ana cewa wannan fa duk ya faru ne kafin ya san ba ai Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cikin suratu at-tauba cewa lokacin da annabi ibrahim ya nema wa babansa gafara fa bai san ba ai ba wama kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم الله تعالى yace neman gafarar da Ibrahim yayi wa babansa yayi ne dan ya cika alƙawari shi yasa ya nema amma fa daga lokacin da ya bayyana masa cewa babansa makiyin Allah tabarra'a minhu sai ya tawaye wa baba Allah yace inna ibrahima la'awwah lalle ibrahim mai yawan komawa ga Allah ne halimun kuma mai haƙuri ne don haka annabi ibrahim ya roƙa wa iyayensa gafara a wancan lokacin gabanin ya san cewa ba a yi daga baya da ya san ba a yi shi ke ya haƙura ba a yi to amma idan shi ya samu wannan matsalar mun samu ba mun samu ba galibin mu nan ko kace dukkan mu anan iyayen mu musulmai ne masu imani ne kuma mu mun tiga jiyar musulunci su ne yana daga cikin arziki da iyayen mu suka yi mana Allah ya saka musu da alheri amin da muka same su musulmai sai ka dauki musuluncin arha wannan ba karamin sauki ka samu ba dan haka musulunci ya tashi maka salika kamar dabi'a a cikin jininka ba shakka ko iya wannan baka san da me zaka biya iyayenka don haka shin mune wa iyayenmu addu'a annabi ibrahim yace ya ubangijinmu ka gafarta mini wali walidayya da iyayena kun san wasu sun dauka ba ai wa iyaye addu'a sai sun mutu wasu sun dauka ba ai wa iyaye addu'a sai sun mutu don haka shi yasa jira yake sai sun mutu musu addu'a wani kuma sun mutum ma ba sa cikin bukatunsa shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu idan dan adam ya fadi ya mutu aikinsa ya katse in banda dayan abu uku ko dai sadaka jariya mai gudana ko kuma ilimi da ake amfana da shi sai ce awwaladin salihin yad'u lahu ko salihin da ya bari yana masa addu'a karkashin wannan hadisin malamai suka yi istinbat suka fitar da cewa duk wanda zai iya tuna iyayensa ya yi musu addu'a to wannan da ne na gari idan kana so ka gane kana cikin ƴaƴa na gari ko baka ciki lokacin da kana cikin masu iyayensu addu'a ko suna raye ko ba sa raye aiwa iyayenka addu'a ka nema musu gafarar Allah ita gafaran nan fa ba sai an mutu ba ake neman ta da annabi ibrahim yake wannan addu'ar mutuwa yayin lokacin da yace rabbi ghfirli da manzon sallama yake neman gafara sau 100 a rana mutuwa yayin to neman gafara ba sai an mutu ba
dan haka zaka nema musu gafara Allah da jin kain Allah qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kace ya ubangiji ka ji kain su kamar yadda su ma suka yi fama da ni suka yi kici ka ka da ni ina karani nema musu gafara Allah da jin kain sa ka roka musu lafiya da zaman lafiya da aminci ka roka musu tsari daga dukkan abin da ya so uhuma dukkan abin da zai kuntata musu dukkan abin da zai cutar musu ya zama iyayenka kana sa su a cikin kundin addu'o'inka suna da wannan haƙƙin akan ka kamar yadda annabi Ibrahim yanzu ya nuna mana haka annabi Nuhu rabbi ghfirli wa liwalidayya ya Allah ka gafarta mini da iyayena to haka ne aiki haka kowannen mu ya zama da nagari mai wa iyayensa addu'a kamar yadda a baya mun karanta su ma iyayen aka ce mai aka ce su yi burin iyayensu su zama salihan bayi mun karanta kan yadda annabi Ibrahim yake cewa yadda yake cewa wajidubni wa baniya an na'budal asnam nayi wannan batun a wajen yanzu kuma ta juya mahaifinka yana fafutukar ka zama nagari sai kuma kana fafutukar mahaifinka ya hai gyatumarka tana kokarin ka zama nagari sai kuma kana faɗi tashin gyatumarka ta hai to kar mu dauka iyaye kawai abin da suke bukata a wajenmu shine taro sisi kawai abin da suke bukata a wajenmu shine zanin sallah kawai abin da suke bukata a wajenmu shine kaza kar mu dauka cewa wannan ita ce kadai alaka domin wani idan ya tumbatsa da kuɗi zai dauka cewa kawai abin da iyaye suke bukata shine ya kashe musu kuɗi ba zai yi sujjada ya kafa goshinsa a ƙasa yana roƙa musu Allah ba to ina muke da wannan yaron ta kadarin matashi wanda yake fushi da iyayensa akwai waɗanda suke fushi da iyaye baya gaida babansa baya gaida jatumarsa baya zuwa gidansu yana fushi kai akwai irin so da ko gidansu baya zuwa me dalili ko babansa ya bashi haushi wa'inansa ta bashi haushi yasa ko gidan baya zuwa ko gaishe su baya kaga wannan daga nan ma ka san ba salihin da bane kaga duk wanda zai iya haka gaisuwa wannan gaisuwa haka ta duniya ina kwana ina wuni haka ke yana fushin ba zai yi ta ba yanzu wannan ne zai kafa goshi a ƙasa yana roƙon Allah ya ji kan babansa yanzu wannan ne zai yanki dare yana addu'a Allah ya ji kan jatuma gaisuwa ina kwana ina wuni yana fushi balle har yi maka hanya a wajen Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka shirya mana Allah ka sa mu cika da imani rabbana ighfir li wa liwalidayya ya ubangiji na ka gafarta mini ka gafarta wa iyayena walil mu'minina ka gafarta wa mu'minai sauran mu'minai bai to ai haka ne mu'mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace musulmi da musulmi kamar gini sashin sa ke daure sashi al muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da da Allah ya ambaci kalolin wannan al'ummar kala uku da sahabban farko masu hijira da sahabbai masu karba mutanen Madina sauran sai muka zama mu ne kashi na uku gaba ɗaya kudin goro aka mana mu riga fahimtar wannan ba kaga kenan har da suwa nan namu a ciki yanzu da waliyan namu da komai duk muna cikin kashi ɗaya muhajirai kashi ɗaya ne ansara mutanen Madina kashi ɗaya ne sauran kuma da mu da malamanmu da shehinanmu da waliyanmu duka gaba ɗaya a kashi ɗaya muke haka alkur'ani yayi amma aka zo ake kashin dankali su wannan kashin da aka tattara mu farar hula Allah madaukakin sarki cewa yayi wallazina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman cewa suke ya ubangiji ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu masu imani
ka gafarta mana ka gafarta duk ƴan uwan masu imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu karka sanya haushin mummune a zukatan mu karka sanya haushin mummune a zukatan mu haka mummune na kware yake kun ga kenan kamar yadda alqur'ani yace haka zamu zama kun ga ashe tuntun annabi ibrahim haka yake rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina haka annabi nuku rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat haka amma ka zauna kana jin haushin wancan ba ka magana da wancan ba ka hulɗa da wancan kana cin naman wancan kana hasada a wancan kana kyashi a wancan kana kaza a wancan cikin nan wannan ita ce society musulmi la hawla wala quwwata illa billah zalunci a baka ajiya ka cinye a baka gyara ka cinye kai ha'inci a baka aiki ka lalata kai ba abin yadda ba a baka tuki kai cuta a baka shago kai cuta ko musulmi dan uwanka kai da zaka yi masa addu'a kuma kai ne zai cutar sa da aiki a gaban mu jajawa rabbana ghfirli wa liwalidayya ya ubangiji mu ka gafarta mani ka gafarta wa iyayena walil mu'minina ka gafarta mu'minai yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai tsaya ranar ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaba ga ubangijin halittu domin a yi bincike a fasalta a yi hisabi a yi lissafi ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شيسا ابن دا زي تاسو نان غبا يبيو بايا نا ايوي تو ينا دا علاقه كما دا يوم يقوم الحساب الله كسا مو شكا دا ايمان الله تعالى كسا ايوكا مكرببو ني الله كاي مانا ارزكين قرفين زوتيا الله كسا دومين كا مكي sanya mu cikin salihan bayi ka sa mu cika da imani ka amintar da mu a wannan kasa ta mu da albarka ka ba mu lafiya da zaman lafiya kai mana maganin mugayen cikin mu kai mana maganin mugayen cikin mu ka gyara mana abin da ya baci kai mana abin da ba za mu iya ba اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وإنهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله